الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da haduwa wannan yammaci na ranar Juma'a a yau 14 ga watan Ramadan hijira 1446 wanda yazo daidai da 14 ga watan 3 miladiya 2023. A gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka, wanda yace mallan Allah ya kara wa rayuwa albarka. Yace malam, wani tsari ko ka'idoji Bukhari da Muslim ke bi gurin karbar hadisi ingantacce? Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun bi ka'idoji da malamai suka sanya wajen karbar hadisi da kuma tabbatar da ya inganta. Idan ka koma cikin littattafai zaka ga malamai na ambaton sharadi guda biyar gabanin hadisi ya zama sahihi. Sharadi na farko shine zama mai ruwayar hadisin adali ne. Nace al-adlu, adali a shari'a shine mutumin da yake nisantar manya-manyan zunubai, kuma galibin al'amuran shi, galibin ayyukansa nagarta ne da tsoron Allah. Ana ba za ka gani cikin manya-manyan zunubai ba, ƙananan ma yana nisanta, kuma akwai addini a tare da shi, shi ne adali. Sannan ya zama yana da hadda, zabit ne, yana da hadda, wani ya ji zance, ya ji magana, yana iya haddace ta kuma ya kawo ta lokacin da ake bukata. Malaman hadisi suna kasa hadda gida biyu: akwai hadda ta ka, wadda zuciya take kiyayewa, wanda mutum zai yi hakaito ba tare da ya duba ba, dabtu sadrin kenan. Hadda ta kirji, ana in ya ji ba sai ya duba ba, ba sai ya rubuta ba, zai kiyaye. Akwai kuma dabtu kitab, wanda shi yana rubutawa, kuma bayan yana rubuta kuma yana kula da littafin, in ya je ya ajiye shi, inda za a buɗa a ƙara wani abu ko a goge wani abu da ya zo ya duba zai gane. Amma wanda zai rubuta kuma ya je ya ajiye, wani ya ɗauka ya ƙara ko ya goge kuma ba zai gane ba, to wannan ba a ɗaukar cikin wanda yake da hadda. Don haka mai ruwaya ya zama adalan, kuma ya zama zabitan, mai kiyayewa. Don haka idan ya zama na baya, in ya ji magana baya iya kiyayewa, baya iya haddacewa, to shi ne za ka suna karkasa masu riwaya a ce sayi ulhibzi, ma'ana haddashi ba ta da kyau. Don haka idan ya zo yanzu ya faɗi hadisi, to akwai buƙatar a samu wata hanyar daga wani mai riwaya ya kawo irin wannan abu da zai karfafi cewa abinda wannan ya faɗa gaskiya ne, ko kuma ya zama yana da galat, yana da kasirar galat, yana yawan kurakurai, ko ya zama yana da wahami, da irin waɗannan abubuwa ne da sukan sa ba za a karɓi riwayar mutum ba. Ya zama ya adali, ya zama zabiti. Sannan hanyar hadisin sanadin, ya zama sanadi ne da ya tafi, ya tafi ya haɗe har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba a sami yankewa ba. Shi wanda ya ce ya ji hadisin a gurin malamin shi, to a tabbatar cewa gaskiya ne, ya rayu tare da wannan malami sun yi zamani ɗaya, kuma ya yi karatu a gurin shi, ɗalibin shi ne, ba wani bane ya gaya mai, shi ɗin ya ji. Shi ma malamin nashi da ya ce ya ji a gurin malamin shi, shi ma a duba tarjamar rayuwarsa a ga ya tabbas ya ji akwai liƙa'i tsakaninsu, akwai sama, ya ji riwaya a gurin shi. Shi ma na gaba, har a je kan tabi'i, har a je kan sahabi, har a je kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ake kira ittisalus sanadi, domin mutum zai iya zuwa ya ba da labari. Amma in ka tambaye cewa kai ka ji wannan labarin daga gurin wanda ka hakaito, zai iya ce maka gaskiya ba ni na ji ba, wane ne ya gaya mu. Amma a farkon lamari bai gaya maka ba, kullum ya ce kaza da kaza, wane ya ce kaza da kaza. Sai in ka yi wannan tambaya zai ce a wane ne ya gaya. To shi yasa a gurin malaman hadisi dole ne ya zama shi mai riwaya ya ji daga gurin wanda ya ruwaita. akwai lafazai da suke amfani da su da yake nuna haka, kamar lafazin haddasana ko akhbarana ko anba'ana. Duk da anba'ana wasu malamai suna maganar zai iya zama ko ijaza ko na makamancin haka. Haddasana, akhbarana, wannan yana nufin ya ji shi da malamin, ko dai ya karanta malamin, malamin yana ji yana gyara mai, ko kuma yana karantawa, ko kuma malamin yana karantawa shi yana ji. Ma'ana dai ya yi hadisi ga daga gurin malamin. Amma lafazin an to zai iya zuwa ya ji, zai iya zuwa bai ji ba. Shi yasa yanzu a nan da nake zo ne a halatta in ce an Abi Huraira, an din ba ta nuna na ji. Ba wanda zai ce ƙarya kake yi ina ka ga Abu Huraira. Amma yanzu idan yadda nake zo ne, idan na ce haddasani Abu Huraira, to kowa zai ce a to kai ina ka da Abu Huraira da har ya gaya ma hadisi. To lafazin haddasana yana nuna kaji, amma an ba ta ɗaukan wannan. Shi yasa in mai riwaya ya ce an, idan an san adali ne, sika ne, amintacce ne, kuma baya abinda malaman hadisi suke kira tadlisi, to sai a karɓi riwaya a ce to a tafi akan asali ya ji, domin an san dama baya in bai je ba zai ci haka ba. Imam Suyuti ya ce wa man rawa bi an wa anna fahkumi bi waslihi in liqa'u yu'lam, wanda ya rawaito ma riwaya da an ko anna, an da ainun ko anna, ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ce to ka ɗauke ta a kan ya ji, idan dai har ka sun haɗu da malamin da ya kaito daga wannan, kuma ya zama shi ma sika ne, ba ya tajlisi. Wannan sharaɗi na uku kenan. Sharaɗi na farko adali mai hadda, sannan kuma a samu ittisalu sanad, sanadin ka ne yanki wane daga wane ɗin nan ya ji. Za a iya duba kun rayu da mutum, amma ba lallai ya zama ka ji hadisi a gurin shi ba. Yanzu a nan da yawa akwai wanda sun yi zamani da Malam Abubakar Mahmud Gumi, amma ba su taɓa ganin shi ba, sai dai su ji shi a rediyo ko su gan shi a TV. Da yawa wasu yi zamani da Malam Jafar Mahmud Adam, sun yi zamani da shi, sun rayu a gari ɗaya da shi, amma ba su taɓa yi dubi da shi ba. To kaga ashe rayuwa a guri ɗaya da zamani ɗaya ba lallai sa ka yi karatu gurin ba. Shi yasa malaman hadisi kamar ma shi Imam Bukhari, shi yana tsanantawa cewa ko da rawi ma an san ba zai ce ya ji ba alhali bai ji ba, to shi Imam Bukhari yana tsanantawa sai ya yi bincike ya tabbatar sun haɗu. Yadda sun yi zamani ɗaya kuma an san amintacce ne, yana tsananta a wannan babi. To sannan sharaɗi na uku, kada hadisin ya zama hadisi ne shaz. Hadisi shazi shi ne hadisin da mai riwaya ya saba waɗanda suka fi shi ƙarfin hadda da girma a cikin babi. Mutum ya rawaito hadisi sai kuma a samu misali wanda bai kai Imam Malik ba, sai ya rawaici riwaya ta saba ta Imam Malik. Duk almajiran malamin haka suka rawaici riwayar, amma wannan guda ɗaya shi ya kare riwaya ta saba sauran almajirai, sai a ce riwaya shi shaz zace. Wannan ina ba mu misali ne takaribi yadda dai za mu fahimta. Kada hadisi ya zama shaz, sannan kada ya zama yana da illa ko yayya. Waɗannan sharaɗai guda biyar su ne in sun cika hadisi yake zama sahihi. To akan waɗannan ma'aunai al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka gina littafan su Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim. Suna da wasu littattafan daban wanda a waɗancan ba sa wannan sharaɗin ba, za ka yi ganin hadisi za'ifi, amma dai a sahih to sun yi sharaɗin ba za su kawo sai wanda ya inganta, sai wanda ya inganta. Da haka akwai ruwan da ba su kawo su a nan ba, amma sun kawo su a wasu littattafan daban. To sun kuma tsananta wajen bin wannan ka'idojin. To kuma akwai kuma wasu abubuwa wanda kuma sai wanda ya shiga fannin zai iya ganewa. Za ka iya ganin mutum za'if ne, yana da rauni, amma gari waye shi a Bukhari, kana iya ganin wannan. To wannan kuma saboda malaman hadisi akwai abubuwa da yawa a ciki. Misali akwai rawin da yana da rauni amma ba gaba ɗin shi yake da rauni ba. Idan yayi riwaya daga gurin mutanen Kano, riwaya ce ingantacciya. In yayi riwaya gurin mutanen Kaduna, bai rauni ce. To kaga riwaya shi ta mutanen Kano, Bukhari zai iya sanya ta cikin sahihi tunda ingantacciya ce. Riwaya shi da gurin mutanen Kaduna kuma ba za a karba ba. Ana samun irin wannan masu riwaya ne. A ce ma idan mutanen gari kaza suka rawaito daga gurin shi, riwaya ce sahihiya. Idan mutane gari kaza ne suka yi riwaya a gurin shi, riwaya ba ta inganta ba saboda wasu dalilai. Misali in ban manta ba, kamar Ma'mar ibn Rashid, in ban manta ba ya tashi daga garinsu ya koma wani gari. Garin da ya je kuma da suka ga cewa malami ne mai ilimi za a amfani da shi, sai suka ba shi aure a garin. Da suka ba shi aure sai ya zauna a garin, da haka ya zama yana karantar da su. To idan ya tafi ganin gida, tunda tafiya ganin gida ne ba karatu ba, yawanci yana ban littattafansa a garin da yake zaune da matar shi. In ya je can kuma mutanen gari a ce a ga malam ga malam, to kaɗan ba mu hadisi mana, sai ya ƙoƙarin bayarwa da ka, sai ya zama kuma yana kurakurai a ciki. daga zai ce riwayar shi ta mutanen can garin da ya aure riwaya ce sahihiya amma in riwayar mutanen garin suka rawaito ba za a karba ba sai an bincika tunda a lokacin ba littafi to kun ga wannan wani jikka ne wani kokkofi ne da malaman hadisi suke bi wani mai riwayar zaka ga a farkon lamarin shi har hadisin shi mai kyau ne yana da hadda kalau karshe sai wani abu ya same shi ko a iyalin shi ko a karan kanshi ko a dukiyar shi sai ya taba mai kokorwa sai zama yana kurakurai ko kuma jarraba ta zo litafan su kone ayi gobara su kone shi kuma bai haddace hadisan ba kaga in yazo zai ta kokarin tunanowa ne sai ya dinga kurakurai to malaman hadisi suka zo sai su ce riwayar shi duk wanda ya riwaya a gurin malamin nan daga shekara kaza zuwa ta kaza riwaya ce ingantacciya wanda ya biyo shekara ta kaza zuwa kaza kuma to tana buƙatar an tsaya a samu ruwa da ta karfafa ta saboda daga shekara ta kaza zuwa kaza game da magana da haka ana samun matsala wani kuma tsufa zai yi sami ikhtilafi duk wannan akwai su a gurin malaman hadisi shi yasa ba kullun dan an ce maka ga sharadin hadisi sahihi ka dau sahihul bukhari ka ga mutum ka ce bari in je in duba tarjumar shi kana duba tarjumar shi ka ji an ce dha'if kace to ai ga dha'ifi a bukhari da haka wannan hadisi ra'ifi ne ba haka ba suna kallon wasu abubuwa su ma wajen rubutawa kana so ka samu wannan fa'ida karanta hadisul sari a sharhi na muqaddimati fathi al-bari na ibn hajar al-asqalani yayi magana akan duk wani rawi da akai magana akan shi a cikin sahihul bukhari sannan yazo yayi magana duk wani hadisi da akai magana akan shi a cikin sahihul bukhari ya bada amsa yayi bayanai dogaye masu yawa a ciki in ka karanta zaka abuwa da yawa wannan dai alal aqalli kenan to wannan sharadan shine abinda suka tafi akai Imam Muslim a muqaddimar littafin shi shi ma ya danyi a bayanai na irin tsarin da yabo wajen fitar da hadisi da mutanen da yake karbar ruwayar sa da sauran su wallahu alam sai tambaye shi tabi ce wanne ne hadisi ahad kuma wanne ne mutawatir wannan malami sun kasa hadisi ta bangaren hanyoyin da yazo mana akwai wani kasan daban ta bangaren karbar hadisi ko ma yadda shi da kin karbar shi ya kasu gida akwai sahihi akwai hasan akwai dha'if wannan bangaren karbar hadisi kenan in sahihi ne ana karba ai hujja da shi in hasan ne ana karba ai hujja da shi amma in dha'if ne ba a karba dha'if din kuma shi ma ya kasu gida-gida akwai dha'if wanda yake jiddan mai rauni sosai akwai kuma dha'if wanda bai da rauni in wata hanyar ta zo tana iya daga wuta to wannan bangaren kaso din daban kenan akwai kuma kasa hadisi ta bangaren hanyar da yazo mana bi itibari wusulihi ilaina to nan ne aka sa hadisi gida biyu aka ce akwai mutawatiri mutawatiri shine hadisin da jama'a masu yawa suka rawaito shi daga jama'a masu yawa waɗannan jama'a din zai yi wahala a adadance sa hadisi ƙarya marawahu jam'un ghafirun tuhilu al'ada tawafuquhum wa tawatu'uhum ala al-kadhib hadisin da jama'a da yawa suka rawaito a cikin sahabbai zaka samu sahabbai 10 30 40 sun rawaita hadisi a almajiran sahabbai tabi'ai sai ka samu su ma irin wannan adadin a almajiran da ke biye musu ka samu irin wannan adadin haka hadisin har yazo zuwa bukhari ko zuwa muslim ko zuwa tirmidhi ma'ana duk kowanne aji in ka je na masu riwayar za ka ga mutane da yawa suka rawaice shi wannan shi ake kira hadisi mutawatir suka ce mutanen kuma ya zama al'ada ba za su yi haduwa su yi ƙarya ba kamar a samu mutane ne da suke garuruwa daban-daban duk sun rawaice abu ɗaya sannan kila ma suna da yare daban-daban kaga zai wahala su haɗu su ce ku zo mai mutum mu rawaice ka za mu faɗa kama hadisin man kazaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu minan nar in ka duba fathul bari ibnu hajar ya ambaci sahabbai ko hanyoyin hadisin akalla sun kai guda 100 ko fiye da haka da haka sahabban manzon Allah wajen mutum 70 suka rawaito hadisin 75 rawu man kazaba kamar da imamu suudi yake faɗa sahabbai 75 suka rawaito hadisi manzon Allah ya ce duk wanda ya min ƙarya ne mun gurin zaman shahuta to kaga mutum 75 ai zai wahala sa hadisi mutum suke ku zo mu rawaice ruwaya iri daya to kuma wanda suka rija hadisan a gurin sahabban su ma an kididdige masu yawa ne su ma wanda suka jira gurin su masu yawa ne to wannan shi ake kira mutawatir ma'ana hadisin da yazo ta hanyoyi da dama da ka ji shi ma ba zai ya ce ƙarya bane amma yanzu mutanen Kano da na Maiduguri da na Katsina da na Kaduna su hadu su ba da labari iri daya wanda kuma kowanne bangaren shi daban ma'ana ba guri ne suke zama ba to wannan sai a ce abin ya zama mutawatir ya zo ta hanya da yawa to wannan shine hadisi mutawatir hadisi sun yi sabani kamar adadi nawa ne hadisi zai zama mutawatir wasu ce daga biyar abin da ya sama, daga mutum biyar abin da ya sama, wasu ce bakwai, wasu ce goma, wasu ce arba'in, wasu ce sha biyu. Wannan duk malamai sun yi sabani, amma Imam Suyuti shi ya dauka daga guda goma, wasu haddai daga mutum goma abin da ya sama. To shi kamar Imam Suyuti yana dan rinja da adadin ya zama da goma abin da ya sama. Wasu kuma suka ce ko bai kai goma ba. Ahad kuma shine hadisin da yazo ta hanyar da bata kai waccan yawa ba. Misali hadisi sahabi ɗaya ne ko biyu ne ya ji shi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk a cikin sahabbai mutum ɗaya ko biyu ne suka rawaici wannan riwaya. A almajirai tabi'ai su ma aka samu ɗaya ko biyu ko uku. Haka almajiransu. To wannan shi ake kira ahad. Shi kuma ahad ya kasu gida uku. Akwai gharib. Shi ne hadisin da mutum ɗaya ya rawaici cikin hanyar shi akwai hanyar da mutum ɗaya ne. Kuma ce tabaka ta hadisi, hanyoyin hadisi ko aji-aji na hadisi, akalla muna da aji hudu. Akwai ajin sahabbai, akwai ajin tabi'ai, akwai ajin tabi'ut tabi'ina, akwai ajin tubba'ul atba. Aji hudu. Daga nan kuma ajijuwan za su ci gaba da zuwa. Aji na farko ajin sahabbai. An ce ajin sahabbai ana nufin waɗannan sahabbai ne sun rayu da manzon Allah sun zauna da shi. Sai almajiransu su ne tabi'ai. Kun ga su ne suke jin hadisi a gurin sahabbai. To hadisin da ka zo cikin hanyoyin shi, sai ka bincika cikin waɗannan ajujuwa ko dai ajin sahabbai ko tabi'ai ko almajiransu, sai ka samu mutum ɗaya ne ya riwaya. Misali ka zo a cikin sahabbai, sahabi ɗaya ne ya rawaito shi tak. Ko da a ƙasa mutane da yawa sun rawaice shi, to wannan ana kiran shi gharib. Kamar yadda malamai suke magana. Ko kuma a sahabbai biyar sun rawaice shi, tabi'i ɗaya ne ya rawaice shi, shi kuma almajiran shi biyar sun rawaice shi a aji na uku. To tunda wannan mun samu mutum ɗaya, to ya zama gharibi hadisin. To kuma akwai aziz, wanda shi kuma mutum biyu ne suka rawaice shi. A cikin ɗabaka sanadin akwai inda mutum biyu ne kadai. Sai kuma mashhur ko mustafid. Ana ce mai mashhur daga uku abin da ya sama. Ko a mustafid shi ma daga uku abin da ya sama. Waɗannan in ka haɗa su gaba ɗaya su ake kira hadisul ahad. Da haka ahad ƙarƙashin shi hadisai ne kala uku. Ma mutawatiri kuma shi ne muƙabilin ahad. To wannan an kasa hadisi ne da wannan. To shi ne malamai suke tattaunawa. Idan hadisi ya zo ma mutawatiri ta hanya da yawa, to wannan kai tsaye za ka yanke manzo Allah ya faɗa. Shi ne suke cewa yufidul ilma. Al-ilma daruri. Ma'ana da ka ji ma kullum za ka gamsu manzo Allah ya faɗa. Saboda ya zo ta hanyoyi da yawa. Hadisi ya zo ta hanya ɗari. Kaga ya za a ce sahabbai ɗari, tabi'ai adadi kaza, wannan ya ka wannan yufidul ilma. Sai kuma ahad kuma suka ce wanda shi kuma ko garibi ko azizi ko mashhuri suka ce yufidul zanna. Shi ne suka ce to shi kuma baya ba da yaqini. Sai dai shi yana baka azzanna raji. Zato mafi rinjaye. Shi ne suka ce misali idan da za a ce mutawatiri za ka ce 100% manzo Allah ya faɗe shi ingantacce ne. To ahad sai ka ce 70 cikin 100 shi ne azzannur raji. Shi ne waɗannan ‘yan bid'a suke cewa zato zato zato. Zato in ba su bayyana mutane mai malaman hadisi suke nufi da azzannu ba. Azzannu ba wai zato irin yadda wannan ya ce jita jita ba, shi malaman hadisi suke nufi ba. Ba jita 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 ai ƙarya ne. Azzannur raji shi ne ka ce 80 cikin 100. 70 cikin 100 wanda ko jarrabawa ce ka ci wannan adadin. Mu a nan Najeriya ma ka ci e. Ka samu 70 cikin 100 ka ci e. Da haka an ce mai sahihi ai ba wani gubari. Kuma akan irin wannan ne wasu malamai suka ce inda za ka yi rantsuwa manzon Allah ya faɗa ba za ka yi kafara ba. Tunda 70 cikin 100 ne. Wannan ana maganar cewa dangane da me yake ba fa'idantawa, amma ta wajen aiki kuma malamai amintattu adalai. An karfafin malamai sun yi ijma'i cewa in hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da ta hanyar mutum ɗaya ne daga ɗaya har zuwa gare mu, to wajibi ne a aiki da shi. Inda ya tabbata manzon Allah ya faɗa, ya zama ingantacce. To da haka ƙa'idoji ne malamai suka sanya, kuma a kan suke tafiya, kuma da shi ne aka tsare a addini. Da haka wannan dai a taƙaice shi ne abin da ake nufi. Wannan tambaya ta ci mana lokaci. Mun ɗan yi bayani ne kurin don ya zama dai an ɗan haska a kai. Amin. Wannan tambayar amsar ta ba ta da yawa, don haka bari mu faɗa. Yana cewa mai hukuncin carbi. Cin carbi an kasu gida biyu. Wasu malamai na ganin bid'a ne, saboda manzo Allah da hannu yake tasbihi, kuma ya yi umarni a yi tasbihi da hannu. Da haka suka ce bid'a ne, kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid, yana da littafi ma guda da ya rubuta akan carbi da tarihin carbi da al'ummin da suka fara zuwa da shi. Da haka ya taba kan cewa bid'a ne. akwai kuma malamai da suke ganin carbi bai wuce abin kirge ba, dan haka yayin da mutum yake tasbihi lissafi yake yi da shi, dan haka in suna ganin mutum kurin yana lissafi ne da shi zai 33 yayi da shi, zai yi la ilaha illallah goma yayi da shi, zai yi 100 yayi da shi, suka ce wannan ba zai zama da laifi ba. Wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai suna ganin babu laifi dan an yi da shi, mas'alar babu tsanantawa a ciki, amma duka masu ra'ayoyin guda biyu sun hada akan cewa yin abin da manzo Allah ya shi yafi. Wana ka yi da hannu din in zaka iya da wannan gabobin hannun da aka kowane dan yatsa yana da yanka uku, dan haka in kai uku sau 5-15 to in ka zo misali 1-2-3 sai kuma ka sake dawowa kan wannan dan yatsan 1-2-3 kaga shi da kenan, dan kana zuwa nan kai 30 sai ka zo kai uku shikenan ka wuce kai yadda manzo Allah yake. Manzo Allah yana yi da dama, ya aqidu tasbiha bi yaminihi da daman shi, to sun yi hada kan cewa yin yadda manzo Allah ya dinga yi shi yafi. Amma in wani ya tafi akan cewa shi zai rike dinga ja saboda ya fi mai sauki ko yana bacewa, to ba bane da za a yi rigima da shi a tada hankali a kai, yana da wajahi, akwai malaman da suka ce ba laifi da hannu. Wallahu a'lam. Tambaya ta karshe yake cewa mutumin da ya ga mani a cikin kayansa wanda har maniyin ya riga ya bushe, a yayin da ya gani alamar cewa ya yi mafarki kenan bai sani ba, kuma ya yi ta salloli da wannan kayan har kamar tsawon kwana biyu bai sani ba, to a nan yaya matsayin sallolin da yake? Ni wannan tambayar mamaki ta ba, ba abin da ya kamata ya tambaya ba kenan. Yana magana ya gama ni jikin tufashi, alamu na nuna cewa mafarki yayi, to gashi yayi sallah tsawon kwana biyu da tufar, to me hukuncin sallah? Kaga tambayar da ya kamata yayi, me hukuncin wankan da bai yi ba? Shi abin da ya kamata ya tambaya kenan, domin idan har bai san da maniyin ba har ya bushe kenan bai wanka ba. Kuma wannan ya fi girma a kan a ce yana jikin tufa. In ya yi wanka amma tufar da maniyi a jiki, to kaga wannan abu ne mai sauki, maniyi an yi sabani kan najasa ne ko ba najasa ba ne. Sabani ne tun zamanin sahabbai, ba wai yau aka fara shi ba. Akwai wanda suka ce maniyi ba najasa ba ne, suka faɗi dalilansu, daga ciki suka ce manzo Allah na barin shi ya bushe a tufa shi. Har na Aisha ce ina kankare masa a jikin tufa, kuma sun mai yusalli fihi, sannan yi sallah da wannan tufa da. Suka faɗi dalilansu, akwai wanda suka ce najasa ne, suka ce jariri kuwa ana wanke shi, in ya taɓa tufa ko ya taɓa jiki ana wanke shi, mutum ya fita tare da shi sai ya yi wanka. Suka kawo su ma dalilansu, malamai sun tattauna akan wannan. To kaga idan ni gwargwadon abin da na fahimta, wallahu a'lam, ba najasa ba ne, ƙazanta ne, ƙazanta daban najasa daban. Kar wani ya haɗa biyu, akwai abin da ƙazanta ne amma ba najasa ba ne. Ya wanke yanzu da yake bakinka, yanzu in ka tobar da shi a nan gaban mutane sai da Allah ji ƙazanta da Allah, amma kuma ba najasa ba ne yawon bakinka, don ya taɓa kayanka ba za a ce sai ka wanke ba. Majinar da mutum ke baciya ba najasa ba ce, amma ƙazanta ce. Kashin awaki na tumaki ba najasa ba ne, ƙazanta ne. In agani za a share a guri, amma kuma magana mafi inganci ba najasa ba ne, kashin kaza. Da haka najasa daban, ƙazanta daban. To mani ƙazanta ne amma ba najasa ba ne. Wannan shi dan abin da ni na karanta na fi gamsuwa da shi. Kun ga akan wannan dan yayi sallah da shi ba zai zama aibi ba, inda ba najasa ba ne. Amma tambayar da nake ta ita ya kamata yi, idan ya zama bai wanka ba, bai san yayi mabarki ba, sai bayan kwana ɗaya sai ya ga rigar shi ba da mani a jiki, kuma ya tabbata daga mafarkin da yayi ne, to wannan ne abin da ya kamata ya tambaya. Kenan yayi sallah bai da tsarki. Ita kuma sallah in kai ta baka da tsarki, tsarki babban irin wannan, ko na bawali kai bawali baka yi tsarki ba, baka yi tsarkin hoge ba, ko kai bayan gida ko mani ya fita baka yi wanka ba, in mutum yayi sallah bai da sallah. Da haka abinda za ka yi sai ka tuna na daga wannan lokacin karamu waɗannan salloli da kai baka yi wanka ba, kai wanka karamas. Amma in mas'alar kurin ka riga kai wanka ne a jikin tuba ganshi, wannan a bisa magana da tafirin jayi, ba wani abu, kurin ka wanke riga ka ci gaba da ibada ka, wallahu a'lam. Har yanzu muna cikin suratul Saffat. A jiya mun fara karanta kissar Annabi Ibrahim alayhi salam, mun karanta yadda yi wa mutanensa wa'azi har ya gangaro da za su tafi gurin bautar su idinsu, ya kalli sama ya ce musu bai da lafiya, suka juya suka wuce suka bashi. Daga nan ya tafi a ɓoye a hankali har zuwa gurin ababen bautarsu, ya je tara an ajiye abinci kala-kala gaban waɗannan ababen bauta, yake cewa to me ya hana ku ci, ala ta'kulun, ba kwa ci ne, malakum la tantiqun, me yasa ba kwa magana? Da haka daga nan kuma sai ya bi su ya kakkarya su. Mutsi akan wannan aya ta 93 haka yanzu zamu dora insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ولا تعملون
suka tarar duk waɗannan gumaka nasu an kakkarya fa aqbalu ilayhi sai suka fuskanto annabi ibrahim suka taho inda yake yazifuna suna gaggawa qala fi annabi ibrahim yace musu ata'buduna ma tanhitu yanzu kuna bautawa abinda kuke kirkira kuke kerawa da kanku kuke sassakawa wallahu khalaqakum alhali allah ne ya halice ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa bayan annabi ibrahim ya sakare waɗannan gumaka kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul anbiya da ya tashi duk ya mai da su wuntattaki sai babban su kadai ya bar shi a tsaye bai taba shi ba da haka da suka dawo suka shigo suka ga an kakkare waɗannan gumaka sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye wa allolin mu haka ababan bauta mu waye zai musu wannan aiki a nan za mu ga Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu kissar a dunkule amma a can Allah ya fayyace suka ce waye mana wannan lalle ba shakka wannan azzalimi ne da ya zo yi wannan aiki din sai wasu suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim wasu suka ce ai mun ji wani matashi da yake ambatansu yana cewa dama sai yayi kaza dan haka ana ce masa Ibrahim wannan ya nuna ma'ana wasu sun ji lokacin da annabi Ibrahim yake yin alƙawari watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace wallahi sai na yi wa gumakan ku kaza da kaza to lokacin da ya faɗi wannan wasu sun ji da haka da abin ya faru sai suke aiki da wannan alama suka ce mun ji wane yana ambatan su sami'ina fatan wani matashi wannan ya nuna annabi Ibrahim a lokacin yana shekaru na matashi tunda ko aure bai yi ba a lokacin sai mun ji wani matashi fatan yadhkuruhum yana ambatansu yana cewa zai musu kaza yuqalu lahu ibrahim cikin magana ta haka akwai nuna ma cewa kamar ma ba a san shi ba ai mun ji kullum wani matashi can dai ana ce mai ko ibrahim yana cewa zai musu kaza sai suka ce to a zo da shi fa asubihi ala a'yunin nas ku zo da shi a gaban mutane don su shaida a zo da shi mu ji me ya faru da haka da suka kira shi sai suka tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wa ababan bautan mu haka ya kai ibrahim kai ne kai aikata musu wannan aiki qala bal fa'alahu kabiruhum hadha ce babban su wannan da yake tsaye shi ya aikata fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su sai ba su damiri na mai hankali bai ce fas'aluha ba fas'aluhum ku tambaye su tunda kun ce suna da hankali suna fahimtar abubuwa suna amfanarwa suna cutarwa ku tambaye su in kanu yantiquna in suna magana anan ma wasu malamin suka ce nan ma irin magana jiya ce tauriya ce dabara ce mana in suna magana to babban su ne in kanu yantiquna in suna magana fa alahu kabiruhum hadha babban su ne an ba sa magana ba ba shi yayi ba kenan suka ce wannan wasu malamin sun yi tawilin ma'anar ayar da wannan da haka suna ganin magana da ya faɗa gaskiya ce 100%. Fas'aluhum ku tambaye su in kanu yantiquna in suna magana to fa'alahu kabiruhum hadha babban su ne in ko ba sa magana to ba shi bane to kuma mun riga mun sani cewa waɗannan abubuwa ba sa magana da haka gumaka ne ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kuma wannan ita ce manufar annabi Ibrahim na yin wannan abu wata hanya ce ta da'awa da zai musu da'awa idan har ya zamana abinda kuke bauta a matsayin shi ne Allah ba zai iya kare kanshi ba to ya zai iya kare wani min babi aula ai wanda yake da karfi yana da karfi kuma zai iya karewa to shine a ga shi ma iya kare kanshi amma in abin ya zo kanshi ya kasa kare kanshi to kuma shi zai je kare wani abin ya je gurin wani tunda kanshi ma bai iya amfanarwa ba Bahaushe ya ce in kurana maganin zawo ta yi wa kanta da haka tunda ba ta yi wa kanta ba ai mata yi kenan da tana yi da za ta fara yi wa kanta don haka da suka ji wannan sai suka ce to yanzu abinda za a yi dole ne mu zo mu taimaki allolin mu kuro tunda haka lamarin yake suka koma suka ce ai ka san ba sa magana laqad alimta ma haula iyantiku ka san ba sa magana to nan da yake chatir da ku kuna bauta abinda baya magana baya amfanarwa baya cutarwa da haka sai suka ce to abinda za a yi mu zo mu kare mu taimaki allolin anan da suka zo suna gaggawa akai mai wannan tambaya sai suka nuna ba za su iya amsa ba waɗannan gumaka ba sa magana shine shi qala ata'buduna ma tanfitu to kwa danga bauta abinda kuke kirkirawa kuke annahad annahad shine abinda mutum zai sassaka ya samar da shi ya za yi abinda ku ka sassaka da ku zo kuna bautawa wallahu wawu dan wasu kace wawul hali ce ai alhalin Allah ne khalaqakum ya halice ku wama ta'maluna da abinda kuke aikatawa dinnan waɗannan gumaka duka su ma halittar Allah ne da haka Allah ne abin bauta ba gumaka ba ta yaya ya zama halittar Allah ne domin abinda aka samar da su din na katako da kusa da abinda aka sassaka duk wani abu ne da Allah ya halitta da haka dai karshe dai halittar Allah ne duka shi yasa aka yace musu to Allah ne ya halice ku da abinda kuke aikatawa da haka bai kamata ya zama kuna bautawa abinda kuka sarawa ba to amma me suka ce qalu bismillah
qalu قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين
قالوا سيسك شيء ابنوا له بنيانا وجينا مسجدا وي سامر دواني راني بابا فألقوه في الجحيم كجين بايش سموتا من ذاتي ميقونا can cikin suratul anbiya suka ce abinda za ku yi ku taimaki allolin ku ku tashi ku taimaki allolin ku in kuntum fa'ilin anan da haka abinda suka ce to ai gini ai rami akai rami din a tara wuta a hura wuta a kona shi wannan za su kona annabi ibrahim akan wannan abinda yayi wannan ya nuna ba su karbi azin da yi musu ba su azantu ba har yanzu dai suna nan akan bakan su cewa waɗannan su ne ababan halitta tanan za a gane cewa shari'a ta Allah ce wani duk irin abin da za a gaya masa da irin abin da zai rena aya ba zai karba ba wani kuma ma bai ga rabin wannan ba kuma sai da ya karbi shari'a ya wannan to shari'a ta Allah ce Allah yana shari'ar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici ga shari'a wannan abu a fili yake cewa waɗannan abubuwa ba sa magana ba sa ci ba sa sha ba sa amfani ba sa hanawa ba sa cutarwa to ta yaya wannan abu zai zama abin bauta amma da yake Allah bai rubuta mun shari'a ba sai suka ce za abinda za a yi ku tashi mu taimake su da haka a zo a yi gini a yi rami a tara wuta in aka tura wuta din kuma a jefa shi fa alku wanda ya nuna jefa shi za su yi shi sa su malamai suke cewa majaujawa aka kawo aka ɗora shi aka yi aka wulla shi suke saboda ba za a iya zuwa inda wutar take ba dan yadda aka hura ta tana ci ganga ganga suna jefa shi sai Allah ya ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ya ke wuta kuni bardan ki zama sanyi in aka tsaya nan zai iya zama sanyin da zai cutar sai Allah ya ce wa salaman kuma aminci ala ibrahim a bisa ga annabi ibrahim fa aradu bihi kaidan suka yi nufin makirci suka yi nufin halakar da shi faja'alnahumul asfalina muka sanya su ne makaskanta a can Allah ya ce faja'alnahumul akhsarina su ne wanda suka fi yin hasara dan shi na ɗaya dai abinda suka yi nufi da shi bai same shi ba na biyu kuma shi ne yake kan daidai su kuma suna kan ɓata wannan wutar da suka jefa shi a ciki su ne za a jefa su a cikinta da haka wannan abin bai same shi ba Allah ya kubutar da shi ya fita ƙalau ba abinda ya same shi da wannan za mu gane cewa ana buƙatar mai da'awa ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki yayin da yake da'awa ya haƙuri da abinda zai biyo baya zai ga wawanci zai ga ma'ana abuwa na shirme to yayi hakuri kada wannan ya sa ya ja da baya ci gaba da faɗa abin da yake na gaskiya sannan ya dogara ga Allah to ya sani je inda aka je aka da shi ne mai riba an karbi da'awa ko ba a karba ba shi ya ci riba da haka ba a cewa mai da'awa bai ci riba ba dan ba a karbi da'awar shi ba rashin karba din ba faduwa bane kai annaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana annaba akwai wanda za su zo ranar alkiyama ba kowa tare da shi annabi wani kuma mutum daya wani mutum biyu da haka dan kai wa'azi wanda suka karba ka dan ne ba yana nuna baka ci nasara ba ko ba a karba ba kai ka ci nasara domin dimbin ladanka yana nan a wajen Allah madaukakin sarki. Sannan kuma wannan hakuri da zaka yi da komai to ranar tashi alkiyama zaka ribaci wannan abu. Kuma Allah madaukakin sarki yana tare da kai a kowane irin yanayi, a kowane irin hali. Sun nufe shi da kaidi, amma Allah ya ce maka sanya su ne makasanta dan me dan su aka ci galaba a kansu, da haka ya zamana ba su samu abin da suke neba ba. To da haka ya faru, Nabi Ibrahim ya yi abin da zai yi, to kuma sai ya ɗau wata hanyar daban, sai ya ce me.
Wa qala inni dhaahibun ila rabbi sahidin rabbi habli min as-salihin.
Wa qala sai ya ce, kuma ya ce inni dhaahibun ila rabbi, ni zan tafi zuwa ga Ubangijina. Sayahdini, zai shiryar da ni. Sayahdini, zai shiryar da ni. Wa rabbi habli min as-salihin, ya Allah ka bani min as-salihin, daga cikin nagartattu. Mana Allah ka bani da daga cikin nagartattu. Suka ce zahiri wannan magana yayi tafsiri ne dan mutanen su kame daga cutar da shi. Abin ya kai ga konawa, kuma Allah ya kubutar da shi. To ku sani ni yanzu ina sanar da ku zan tafi zuwa ga Ubangijina. Wani suka ce tafiya zai yi hijira, tafiya zai ya bar wannan guri ya hijira zuwa inda zai bauta wa Allah. Da haka wasu malamai suka ce wannan shi ne farkon hijira da aka yi fi sabilillah. Ya bar inda yake ya tafi don ya je ya bauta wa Allah. Ya fita daga wannan garin da yake ciki ga biladu Harran, biladu Kan'an. Ya fita daga shi kuma yi wajen nahiyar Sham, wajen guri da Allah ya sanya mai albarka. Da haka ya ce zai rabu da su, zai tafi ya je ya bauta wa Allah madaukakin sarki. A can cikin suratu Maryam mun ji inda mahaifinsa yake cewa hajurni maliya, ka ƙaurace min, ka nisance ni. Da haka da waɗannan abubuwa da suka faru, sai Annabi Ibrahim ya hijira. Ita hijira kala-kala ce. Akwai hijirar da take kowa a kan shi sai ya yi ta, wajibi ne a kan kowa, shi ne kauracewa saɓon Allah zuwa ga ɗa'a ga Allah. Maza Allah ce wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, mai hijira shi ne wanda ya kaurace abin da Allah ya hana. Wannan ana neman kowa ya sabata da wannan hijira ɗin, na barin saɓo zuwa ga ɗa'a. Akwai hijira ta barin garin kafirci zuwa garin musulunci, wannan tana wajaba idan mutum yana garin da aka hana shi ya bauta wa Allah, kuma yana da ikon da zai hijirar. To ba daidai bane kuma ya zauna ya daina bautar Allah ya ci gaba da abin da yake na kafirci, wajibi ne akan shi hijira. Har yanzu wannan hijirar tana nan, mutum ya hijira daga inda aka hana shi bauta wa Allah, an hana shi sallah. Misali masu rayuwa irin a ƙasashen yamma din nan, za ka ga a wasu wuraren musulmi yana shiga tasko da ta kai sallah ma ba zai yi ba. To in aka yi irin wannan, wajibi ne mutum ya hijira ya tafi inda zai bauta wa Allah, domin ƙasa ta Allah inna ardi wasi'a, Allah ya ce ƙasa ta mai yalwa ce. Da haka ku yi hijira ku je ku bauta wa Allah inda za ku bauta wa Allah, dan Allah ya halicci dan adam ne dan ya bauta masa. To in ya zan bautar ba za su yi ba sai hijira ya ba gurin. Akwai kuma hijira ta mustahabbi, shi ne mutum yana gurin da yake yana iya bauta wa Allah, amma kuma akwai ƴan matsaloli irin na akwai wanda ba mutanen ƙwarai ba, akwai kaza akwai kaza, amma ga wani wuri can idan ya je babu waɗannan abubuwa to mustahabbi ne an so yi hijira ya tafi cikin wancan mutanen ƙwarai, cikin al'umma da suke na ƙwarai da zai rayuwa. Amma a nan da yake ba hana shi bauta Allah ba wajibi ba ne, mustahabbi ne wannan hijira ɗin. Amma hijira daga Makka zuwa Madina, wannan ta ƙare bayan an yi fathu Makka. Shi ne manzo Allah ce la hijrata ba'da al-fath, bayan fatuwa Makka, Makka ta zama garin musulunci. To yanzu maganar mutum waye hijira daga Makka ta wani gari kuma ta ƙare, babu ita yanzu wannan. Amma hijira daga garin da ake hana mutum ya bauta Allah zuwa wani gari, wannan tana. To duk wannan nau'ika ne na hijira. Akwai hijira ta ƙauracewa mai saƙo, mutum ne yake saƙo za ka yi mai hijira, ka ce ba kai ba shi, ka daina hulɗa da shi, ka yanke masa, ka daina zuwa inda yake, kila ma in ya maka magana ba za ka kula shi ba. Wannan ma akwai ta a cikin addini, ƙauracewa fasikai da masu yin saƙo. Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr. Allah ya ce in ka ga masu kutsawa cikin ayoyin Allah suna banna, Allah ya ce ka ƙaurace musu, ka kawar da kai har sai sun shiga wata magana daban, ma'ana ka tashi ka bar gurin. Idan mutum ana saban Allah ana me ya zauna a gurin, to shi ma yi tarayya da su matukar ba hanawa zai yi ba matukar kuma ba daure shi aka tilasta masa ba ya zauna ana kuma ta saban Allah to shi ma yi musharaka yi tarayya a ciki to wannan hijira ta kaurace mai sako ana yin ta da kaurace mai bid'a dan bid'a duka wannan akwai shi sai dai ana gina shi ita kuma kan maslaha da mafsada kafin mutun yayi ta sai ya kalla kaurace wa dan bid'a me zai haifar kaurace wa mai saban me zai haifar idan na kaurace masa nace na daina mu'amala da shi mutun ne yana shan giya kuma kuna abota kai mai wa'azi kai mai nasiha ka fadakar da shi kidaina sai ka auna to yanzu in ka daina zama da shi ka daina mu'amala da shi ka kaurace masa zai dawo ya fahimci gaskiya ne zai yi nadama abin zai dame shi ko kuma in ka kaurace masa ma zai dade shiga jeji ne to wannan sai ka kalli wannan idan kaurace masa zai jawo yayi nadama ya shiga damuwa to sai ka janye jikinka yanzu yace wani na ka daina zuwa inda nake ce eh saboda kana shan giya ko kana sata ko kana ƙarya ko kana zalunci kuma nayi ka daina ka giya dan ka zama da kai babu amfani shi yasa ga na ja baya in dai zaka ci gaba da wannan sako to ni ba zan zauna da kai ba sai ce ah to ai ni kuma ba zan iya rayuwa ba tare da ina kusa da kai ba saboda taimako da kaza da kaza da kaza dan haka kai hakuri zan daina to wannan ya adalta kaurace mai sako ko mai bid'a idan kauracewa za ta haifar da haka ko kuma a'a in ka kaurace masa din ba zai wa'azantu ba amma kai kuma in ka zauna da shi zaka cutu zaka iya fada cikin wannan bid'a ko ga fada cikin wannan saban yau da gobe yana jan kana zinnewa yana jan kana zinnewa amma zuciyarka tana dan karkata wani sa'in ma sai kai kamar zaka yi sai Allah ya taimake ki sai ka bari to wannan ma sai ka kaurace masa dan zama da shi cuta ne a gare ka amma in ka auna ga kaurace masa jeji zai ƙara jefa shi to wannan anan sai ka zauna ka ci gaba da jan hankalinsa da wa'azantarwa da nasiha sai in zaka cuta addininka sai ka bashi malamai kuma na cewa shi kuma dan bid'a daga cikin dawabin abin da za a kiyaye kafin a kaurace dan bid'a ana kallon ma mujtama din da ake rayuwa inda mutum yake rayuwa idan aglabiya ahli sunna ne kuma karfi na daula na hukunci na komai na sunna ne to ne zaka iya kaurace dan bid'a zaka iya tashi ba kai mu'amala da shi ba ka da matsala in ka je kasuwa akwai dubunnai ahli sunna da zaka yi mu'amala da su sun ma ninka shi yawa sannan kuma shi kuma anan bai da wata fawa bai da wani karbi to ana kaurace mubtadi gaba ɗaya ba za a hunda da shi ba amma idan ya zama na kamar yadda muke rayuwa anan chakudi kana iya zuwa ma ungoku a waye gari kai ne mai kokarin bin sunna din gaba da bayanka ko dai ka samu yan gargajiya inna wajadna abaana ala umma kullun suna addini ne da su ga iyayen su nayi shi ba ruwan shi ba wata dariqa ba wata sunna sallan shi da ga baban shi nayi haka zai da haka to kaga irin waɗannan su ma suna da tasu matsala din kaga za su shiga cikin bidiyoyi da sunan addini tunda sun tashi sun ga ana yin abu to haka shine addini a gurin su ko kuma ka samu a'a unguwa ce ake zaune ga dan shi'a ga dan kaza wani mahaddadan hakika duka to kaga irin wannan malamai na cewa a irin wannan society irin wannan al'umma kace ce zai dawo maganganun wasu magabata da suka ce in kaga dan bid'a ma ka canza hanya to ai kaga ba za ka iya rayuwa ba in ka fito kila sai ka game da su goma ba game da sunna ɗaya ba to kaga irin nan suka ce to anan mutum ya ce zai kaurace mubtadi'i to zai zama babu wata fa'ida da zai samu dan shi ne ma zai azabtu ba mubtadi'i din ba saboda mubtadi'a din ga sunan a ko'ina Qur'anan abin da ake so ga mutum idan larura ta idan mu'amala ta kama shi da wanda yake bid'a yi amma in bata kama shi ba ga yana da zafi to yi zafi da wanda yake kokarin bin sunna wanda yake kan tabarki nagari sannan yayi mu'amala da yan bid'a akwai maslaha ta addini a ciki akwai hanyar kiran shi wani za ka ga yana bid'a yayi kace kace a cikin ta amma kyakkyawar mu'amalar da kake mai tana jawo hankalin shi har yana karkata a hankali kuma sai ga ya watsar da wannan bid'a amma ya dawo kan tabarki madaidaici kaga wannan kai mu'amala da shi fiqhu ne fahimta ne na addini gane addini dan haka akwai kuskure daga wasu matasa da suke karanta nasoshin wasu malamai akan mu'amala da yan bid'a kuma su dauko wannan nasi su dora shi akan kowa da kowa da kuma kowane zamani yanzu a cikin magabata akwai wanda yace in kaga dan bid'a ma ka sake zuwa ka wanke fuskarka kallon shi ma karka in ka kalle shi kuka ido wanda sai ka sake wanke fuskarka akwai wanda yace ka canza hanya to su a lokacin da suke rayuwa din yan bid'a guda nawa ne yana ya rayuwa inda yake ahlus sunna ne da yawa yan bid'a ba su da yawa da haka zai iya ma rayuwa bai gan shi ba to kai ka ba za ka dauko wannan fatawa ka ce mutane dole sai an dabbaka wannan fatawa ba a inda al'umma take yanzu suke fahimtar addinin har yanzu akwai garuwan da zaka je kaga har yanzu ake fahimtar addinin da kadan kadan abuwan da ana yi iyaye da kakanni to amma kuma a hankali ana rena to kace kuma kila garin kakanninka ne garin iyayenka ne garin yan uwanka ne kace shikenan yanzu na rena zuwa garin na rena mu'amala da su su kuma suna addini ne a iya abin da suka fahimta su addinin suna iya yadda suka fahimta wani ma bai san ma duk wannan kashe-kashen ba shi dai tunda yaga ana sallah karbe bibi zai yi ana sakin hannu zai saki hannunsa in haihuwa a gidansu ana tara mutane a suna shi ma zai kayan shi in duk wannan abuwa dai haka zai yi abin da yaga mutane na yi to kaga wannan bukata yake karantarwa da ilmantarwa a hankali da mu'amala da shi ko a gurin Allah ba zai dau kalmar ka kafirta shi ba ko ka bid'antar da shi kai tsiye gurin Allah ba zai dauka ba duk da yana yin bid'a saboda me saboda yana da uzuri na jahilci a tare da shi to irin wannan suna bukatar karantarwa da ilmantarwa da mu'amala tare da su da nuna musu a hankali in an zo za a yi sallah kana rike hannu yana fike su kyalin shi wadara a hankali shi ma sai ga ba rikewa kana gaya musu wata nan sai ka ji ma kuna zuwa sai ka ji ya ji ma tambayar addini wai wane kai haka zaki saboda me saboda mu'amala to dole sai an fahimci wannan wani sa'in ana yin guluwi wuce gona da iri musamman ga matasan da yake su yi karatu ba ko kuma yanzu suka fara karatu sai su wuce gona da iri sai su dauko zafi da yawa su dabbaka kuma sai zama zafin kuma ba addini bane yazo da shi da haka kuma wannan zafin da za su yi ko mutane su fahimci addini sai mutane su guji addini ba za su fahimci addini ba da haka dole sai kana da fiqhu na da'awa fiqhu na zamantakewa da abuwa ne da malamai sun yi bayani su da yadda suke to dan haka anan annabi Ibrahim yace zai hijira ila rabbi zuwa ga ubangijin shi shine ya fita yake hogarin Sham da tare da ma'ana wanda suke tare da shi na annabi Lot suka taho wannan gari yace sayahadi kuma zai shiryar da ni ma'ana ubangiji zai shiryar da ni zai dora ni kan tabarki madaidaici wannan yana nuna maka yaqini da yake da shi na cewa Allah ba zai kyale shi ba Allah zai dora shi kan abin da yake na daidai sai addu'a rabbi habli minas salihin Allah ka bani daga cikin nagartattu wanda yake nuna maka lokacin da yayi wannan hijirar baya bai da aure ma bai da da shi kadai ne da haka yanzu yake addu'a Allah ya bashi zuriya ta kware wannan yana nuna maka halaccin roƙon Allah zuriya ta kware Allah ya gaya mana cikin abin da bayinsa mu'mini suke suna yin addu'a na Allah ya basu zuriya ta kware wanda za su ji dadi allazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama da haka yana da kyau mutun ya dinga wannan addu'a sawun yana da yaya ko bai da shi yayi aure ko bai yi ba yana roƙon Allah Allah ya bashi zurriya ta kware wanda za su zama san bautawa Allah dan shi ma ya ci gaba da samun ambato da kuma kikkiawan lada a wajen Allah madaukakin sarki to da yayi wannan addu'a mai biyu baya Allah ya ce fa basharna
fa basharnahu bi fulanin halim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين
فبشرناه الله شي سي مكي مس بشاره بغلام نسامن دا حليم مي حقوري مي سنين حلي فلما بلغ معه السعي يعني ده wannan dan nashi ya kai manzalin aiki tare da shi qala sai annabi ibrahim yace ya bunayya ya kai dana inni ara fil manam hakika ni na gani a cikin bacci anni azbahuka ni ina yanka ka fanzur ma za tara ka duba ka gani me zaka ci me kake gani qala sai dan yace ya abati ya baba if'al ma tu'mar aikata abinda ake umartarka satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni da yardar Allah cikin masu hakuri wannan shine gabar da zamu tashi in Allah ya kai mu gobe domin akwai bayani akan yawa a cikin wannan aya na abin da ya shafi mafarki da na annabawa da wanda ba na annabawa ba da abin da ya shafi mafarkin annabi Ibrahim da yadda abuwa suka faru idan mun shiga lokaci ya kure mana kuma ne din mayo sai a hankali abin da muke Allah ya karba mana ba mu lada Allah ya bi mana zunubanmu Allah ya karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatanmu ka ba mu zuriya ta gari Allah madaukakin sarki ka amshi abubuwan da muke aikatawa abinda muke ba daidai ba Allah ka yafe muka ba mu ikon gyarawa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.